من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 23 جوتن رمضان هجر منذ الله صلى الله عليه وسلم شكرا دولة اليهود 35 إن شاء الله تعالى زامو شكرا دكراتو كما ريد داك سابع وانا مسلج زا فالا دكران تتنبوي وان سنين شوى منا كراتوني اتكن سورة الانعام زا فالا دكران تتنبوي كما ريد داك سابع وانا ميتنبير تتنبير سيتشي ياي سلن إنشائي شكري sai samu ana kuma jam'in sallar ishan to malam yana iya bin sallar wannan kuma ya matsayin sallar sa zai iya idan bashi da wani uzuri da zai tafi zai iya bin wannan sallar jam'i din waccar sallar da yayi shi kadai ana iya la'akari da cewa ta zama nafila yanzu kuma yana kwadayin ya samu ladan jam'i sai bi su jam'i wannan ya halatta zai iya bin wannan sallan jam'i wacce sallar sa insha Allah ta'ala karbabbiya ce amma ta shiga babin nafila saboda yanzu ya koma yana abun nan wasu malamai suka ce akwai bukatar niyya a ransa saboda ba dama yayi salla biyu da ake yin ta guda daya a ini don haka zai kudura a ransa cewa waccan sallar ta zama nafila sannan kuma yanzu ne zai sallan isha to insha Allah ta'ala wannan wasu ne suke ganin yin wannan niyya din ko da bai niyya ba insha Allah ta'ala matukar ya koma ko da yake dole dama zai ji a ransa cewa yanzu bari ya sake yin wannan sallar isha tunda jami'i ne wallahu ta'ala alam wannan ya halatta wannan kuma yayi tambaya da cewa bayan addu'o'i da masu tambayoyi din duka suke yi dai yace tambayar sa ita ce kamar haka yace shi ya zama ya zauna ne a birnin Kebbi yana can amma shi dan Gombe ne to lokacin da yake zaune a birnin Kebbi din ya karbi bashi a gurin wani mutum na naira 1000 shi kuma sai ya manta yace bayan ya karbi wannan bashi na manta har na dawo Gombe da wannan bashin wannan mutumi din mutumi yana can birnin Kebbi shi kuma ya taho da bashin 1000 da mutumin ya bashi a kansa yanzu yaya zai yadda zai shine aika masa da naira 1000 idan akwai halin aikawa kuma ba wai in akwai halin aikawa zai jira ne har sai halin aikawan ya zo labarin halin aikawan ya zo ya same shi ba a'a shi zai ta bincikawa hanyar ina za a yi naira 1000 nan ta koma gurin wance wani mai kudin zai ta bincikawa ya ga cewa ya tabbatar ya samu hanya idan aka yi sa akwai waya to zai iya yin magana ta waya sai kai kudin ta sha kamar yadda an saba irin wayannan sakonni akai abawa direbobi su kai can ma yawanci har ana iya samu wani wanda dama an amince akan iya bashi sako kamar kaga tashan Gombe line akwai wanda an amince yawanci zaka ji an ce shine ma kawai da an zo sai bai sakon sai buga ma waya to kai dan ka zo za a karbi wasu yan kobbe wanda wakilin charging wannan dawainiya to in akwai yawanci kusan ba mamaki dugaruruwa haka ne tunda yawanci ana aikowa daga kowane irin gari za ga an aiko sako ya zo ya same ka kuma ka je ka karba lafiya kalau yadda abun yake to wannan sai matukar kokari ya ga cewa ya bibi hanyar isar da sako zuwa ga can birnin Kebbi idan har Allah ya sa wancan mutumin ko akwai wayar sa ko akwai wayan wanda ya san shi to sai ya buga waya zuwa ga wanda ya san shi shi kuma ya isar masa da sako din cewa za a aiko wannan 1000 da ka manta ka dawo da ita sai ka tura masa sai ta same shi in duk hanyoyin abunan ya gagara in kana tsammanin za ka je birnin Kebbi din zuwa wani lokaci to sai ka yi wasiya a gida akwai wani a birnin Kebbi da yake bin ka 1000 amma tunda kana shirin zuwa nan da wani lokaci insha Allah ta'ala zaka ci masa da kudin sa, amma in har Allah bai kai ka wannan lokacin ka samu zuwa ba, to lalle akwai bin sa 1000. In har Allah ya sa ma ko da mutuwa ta samu mutuwa, to yayi wasiya su ko za su iya haduwa da shi ba, to ila ma ba san shi ba, to sai ayi sadaka. Idan an yi sadaka da niyyar insha Allah ta'ala ladan ya tafi gurin wancan, muna fatan wallahi ta'ala alam Allah ya sa samu ayi sar masa. Wannan kuma ce tambayar sa, ita ce shin idan bawa ya aikata zunubi a nan duniya sannan ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kuma Allah subhanahu wata'ala ya yafe masa, to shin ranar tashin alkiyama a filin hisabi za a bayyana waɗannan zunubai da mutum yayi yayi wa al'umma, da mutum yayi wa al'umma su gani? In zunubin da ya shafi haƙƙin al'umma ne, wannan dama dole sai ya biya su haƙƙin su. In bai biya ba, wannan a ranar lahiran ne za a ɗauka a biya su daga ladansa. Amma in laifi ne tsakaninsa da Allah, zunubi yayi nemi gafarar Allah, Allah kuma ya yafe masa, a to kaman ba a taɓa yin laifin ba ne. Yaushe Allah kuma zai bayyana mutum abunan a Najeriya ma in an yafe mutum tana tabbata yafe, ba a sake cewa sai an abu nan, balle Allah subhanahu wata'ala wanda ya mamaye komai rahamarsa ta game ko ina da ko ina, in da har ya yafe wa mutum bayan mutum ya tuba shikenan kawai. At-ta'ib min adh-dhanb kaman la dhanba lahu, wanda yake tuba daga zunubi matukar Allah ya yafe masa, to kaman bai taɓa yin zunubin ba ne, haka ba za a cino wannan abun nan din ba. Wannan kuma wallahu ta'ala alam, wannan kuma yace yana tambaya bayan shi ma addu'a dai duka da suka yi, muna fatan Allah ya karɓa mana. Sannan yace menene hukuncin ɗaukar alqur'ani ga yaro wanda bai kai shekaru 10 ba, kasancewa za a iya samun sa ba tsarki wani lokaci? Idan yaro bai kai shekaru 10 ba kuma sannan bai san mahimmancin karatun alqur'ani ba, bai dace ya ɗau alqur'ani su kutum ɗinsa ba, bai dace a bar alqur'ani yara ƙanana suna wasa da shi ba, wannan an yi sakaci da girmama alqur'ani. Amma ana iya samun wani yaro bai kai shekara 10 ba amma yana da haddan alqur'ani, yana da himma wajen karatun alqur'ani, don haka ya san mahimmancin alqur'ani, zaka yana bashi lokaci, yana bashi dama, yana karatu. To hatta kowannan in an lura cewa baya kula da abunan saboda yarinta yana ɗiban sa wani sayi, ana iya bashi ajza na alqur'ani. Yanzu kowane jizi kowane bangare kike so akwai shi, an yi ma izu bibbiyu bibbiyu bibbiyu, an yi izu goma goma goma, an yi izu biyar biyar biyar, an yi duk irin ajza'in da mutum yake so, inda surar da yake hadda take nan, za a iya bawa yaron wannan. Amma wanda aka ga cewa ya mai da hankali kuma ya san mahimmancin alqur'ani, yana kokarin hadda wannan don ya dauka alqur'ani, ai shine ma ya dace ya dauka akan wani mai shekaru da yawa wanda bai san mahimmancin alqur'ani ko baya hadda. Amma yara wanda ba wai haddan suke yi ba ko ba su san mahimmancin alqur'ani ba, wannan bai dace ba a bar su su isa ga alqur'ani, kuma sai nan bai dace ba a bar alqur'ani kusa da su ta yadda za su yi wasa da shi. Wallahu ta'ala alam. Wannan shi ma da tambaya cewa yana cikin tafiya kan hanya sai ya gamu da wani wato wayace schoolmate ɗinsa, wato wani wanda suka yi makaranta tare, wadda ya jima da zama Kirista, shi wancan abokin nasa, suka gaisa ya ce ya azumi. Bayan sun gaisa ya ce ya azumi, sannan a ƙarshe ya ɗauki kuɗi mai yawa ya ce a sha ruwa. Shin ya matsayin kuɗin don har ma na taɓa kaɗan? Ta da kawun ka taɓa kaɗan ne za ka yi tambaya. Yanzu ko me aka faɗa ka riga ka yi hukunci a yi, saboda haka kafin ka taɓa kaɗan ɗin ne, sai dai ba sani ba wataƙila ya taɓa kuma sannan hankalinsa bai kwanta ba. Amma duk abin da za a yi tambaya a kansa ana yin tambaya ne kafin aiki, amma mutum ya riga ya yi aiki, duk da cewa wani sai mutum zai yi aiki kuma ya ga yana cikin damuwa, yana so ya san menene don ya daina gaba. To idan mutum wanda yake Kirista ya ba mutum kyauta, shikenan babu komai a kai, halal ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi kyauta daga gurin Yahudawa, ya karba daga gurin Kiristoci, ya karba daga gurin mushrikai, don haka ya halatta hatta kyauta na abinci nama wanda suka bashi wanda ba wai sun yanka ne domin idin su, a babin girmamawa, kawai ya zo suka bijiro masa da abinci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi niyyar cin cinya wadda aka sa mata dafi, ana so Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci ya mutu. Ya dauko zai ci, sai cinyar ta yi magana ita da kanta, ta ce karkaci inni masmum, ni an sa dafi a jikina. Saboda haka ma'ana abin da ake so shi ne ya yi niyyanci, kuma tare da cewa garin gaba ɗaya Yahudawa ne ma, amma suka ba shi ya yi niyyanci, ya ɗauko zai ta yi magana. Wannan yake nuna ya halatta in mutum Kirista ya ba shi kyauta zai iya karba, kuma shi ma ya halatta zai iya ba wa Kirista kyauta. Wannan mu'amala ce wacce musulunci bai hana ba. La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum, kyaututtuka da sauran kyauta, ko gari can ya faɗi ba shi da lafiya, makwabcinka ba su da mota a gidansu, kai akwai mota a gidanku, sai ka ɗauko ka kai shi asibiti aka abu nan duwana ya halatta. Saboda ka an tabarruhum wa tuqsitu ilayhi inna Allah yuhibbul muqsitin. Inna ma yanhakumullahu anil ladina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum an tawallaw. Wannan shine ka'ida Allah subhanahu wataala ya bayyana a Al-Qur'ani. Wannan ya halatta, babu laifi ka karbi kyauta, ka samu arziki daga gurin Kirista abokinka. Wannan kuma tambayarsa, wallahi alam, wannan kuma tambayarsa ita ce, yace malam yaya zai yi idan kullun yaje dahara ko yaje qahara bayan ya fita daga abuna qahara din, zai yi alwala kuma sai ya ji kamar yana buƙatar ya sake wani qahara. Idan kuma ya koma bayi sai ya samu ba komai tattare da shi, shin yace malam yaya zai yayi tsawon shekaru yana cikin irin wannan hali? Haka mai wannan hali shi wannan ba waswasa kenan daga shaitan wanda take zuwa mutum. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya ji irin wannan waswasi ko ya ji kaman kawai alwalarsa ta kare wani hadisi ya faru da shi, kar ya fita ya bar sallah, in ma ya shiga sallah ne balle ma har yaje ya sako alwala, sallar ma kar ya bata sai in ya ji wari ko kuma ya ji cewa ya ji karan fitan wato hadisi. Kaka mai waswasi kullun yana bina'i ne alal yaqin, al yaqin la yazalu bishak. Wannan ka'ida a gurin malaman usul, al yaqin shine cewa kai tsarki, shakka kuma shine cewa kai tsarki wani abu bai faru ba kuwa, don haka wannan shakka ne, amma al yaqin shine kai tsarki. Don haka bina'an ala al asl zaka zama, sai ka zama ka ginu akan asali shine tsarki, domin kai tsarki yanzu ma ka fito daga bayi. To jin cewa ka koma bayi wani abu ya faru wannan kokonto ne, matukar baka ji tabbas ya faru ba, da zaran ku tabbas ya faru wannan sananne ne, amma abin da kawai kana kokonto kai anya lolan nan bata kare ba, anya kaza kaza kaza, wannan kokonto ne. Kokonto karfin sa bai kai ya tura yaqini ba, yaqini kullun yana nan ne yadda yake, la yazalu bishak, haka kullun ka ginu akan yaqini. Sannan mutum ya yawaita istighfari da zama da alwala yana rage irin wannan kokonto da waswasi na shaitan. Wallahu ta'ala alam. Wannan kuma yace yana tambaya, kuma sannan yana so a jawo hankalin gwamnati, musamman ma yace wai mai girma gwamna, wannan babbar magana ne ke. Yace sun sayi filaye, ba ma kai tsaye a gurin gwamnati suka saya ba, sun saya ne a gurin waɗansu, wasu wanda gwamnati ta ba su, ko kuma wani abu wanda ya shafi wannan wajen hukumar kula da filaye. Eto amma an dakatar da su daga aiki da filayen nasu, wasunsu sun kewaye, wasunsu ba su kewaye ba, wasunsu ma har sun gina gida, amma kuma an dakatar da su. To tambayarsa anan yace akwai wanda sun kashe miliyan 7 a cikin yan uwansa da rabi, su suna saya ne don su sayar, sun saya sai aka dakatar, don haka ba su samu sun sayar ba. Yace miliyan 7 yace yau ya kai shekara 4 da faruwar abun, yace yana ba an tsaida su akan juya dukiyoyinsu. Yanzu in suka yi Allah ya isa a irin wannan, ya halatta ko kuma me ya kamata su yi? Bai kamata su yi Allah ya isa kai tsaye ba, duk da cewa lallai sun cutu, amma ba mamaki irin wannan yana iya faruwa. Sai ka samu na kololuwa, musamman wanda kace kamar da yadda kace mai girma gwamna, ba mamaki da ya ji ba, ko kuma wasu abubuwan ku kafin su isa gurinsa ya zamanto wasu sun tsayar da abun, saboda haka shi yana cikin wasu ɗawainiyoyi bai jina ku ba, ko kuma ya jina ku amma kuma yana buƙatar tunatarwa, sannan kuma ba a samu tunatarwa ta kamammi ba. Irin wannan idan ya faru, yawanci idan aka dawa Allah ya isa wa shugabanni, yawanci abun yana dawa kan talakawa ne, domin gwargwadon yawan Allah ya isan ku gare su, gwargwadon yawan bushewan zuciyansu. In zuciyansu ta bushe kuma suna kan mulki, to ba yadda kuka iya da su. Saboda haka yawanci ladabi da girmamawa da kuma hanyar tunatarwa, idan wannan abu ya zama haka, muna fatan duk wanda abun ya shafa, musamman shi mai girma gwamna, Allah subhanahu wataala ya sa ya ji irin waɗannan koke-koke na talakawa, kuma ya yi adalci kamar yadda ake ta kyautata zato gare shi. Yawanci jama'a suna kyautata zato gare shi cewa yakan bibi a wato haƙoƙin talakawa a mafi yawan lokaci, sai abubuwan da bai sani ba. Damar da za mu yi a wannan abu cewa irin waɗannan talakawa ɗin a kula da yanayinsu, saboda haka in ma ko da bai sani ba ne, to mu dai mun faɗi irin waɗannan kalmomi ɗin da dukkan wato kula da yanayi da kuma sannan jawo hankali da kuma tunatarwa. Allah sa wato tunatarwan ya isa, ko kuma maganganun su isa gare shi, sannan shi kuma Allah ya sa ya ɗau matakin da ya kamata wato bisa ga kula da irin waɗannan yanayi, tunda talakawansa ne, sannan mutanensa ne, jama'arsa ne, shugaba shi kuma kullum abin da zai shafi talakawa su shiga kunci, to shine abin da yake tayar masa da hankali. Don haka muna fatan a matsayin su na talakawansa ya kula da al'amarin su, a ba su dama in sun cancanci a ba su dama, ko kuma in akwai wani hukunci da hukuma ta ga cewa ya dace ta yi, musamman ma ina ga akan harkan filaye an nada sabon kwamishina wadda ana kyautata zato, insha Allahu ta'ala wannan kwamishina din zai bi diddigin abubuwan da suka kamata, wadda insha Allahu ta'ala ya dace a gyara a gyara, wadda ya dace a yi abin da ya kamata a yi, ana ganin insha Allahu ta'ala ana kyautata masa zato zai abin da ya kamata. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa dukkan waɗanda abun ya shafa, musamman shi mai girma gwamna din, ya kula da al'amari din, kuma ya tausayawa al'amari din, kamar yadda an ba da shaidan cewa yana da yawan tausayi kuma yana da yawan bibiya akan abubuwa. To muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya kula da wannan harka, sannan Allah ya sa waɗannan mutane din su samu sauki a cikin wannan yanayi, wallahu ta'ala a'lam. Wannan kuma ya sake cewa bayan ya yi addu'a, shi ma tambayar sa ita ce, yace shi mutum ne ya kasance ya nemi wata yarinya, sai ta auri wani ba shi ba, kuma sai ya kasance wanda ta aura din ba ta son sa, sai bayan auren ta rinka kiransa ta waya, ta rinka kiran tsohon saurayin nata ta waya, har ma takan fito ta neme shi su gaisa, kai har ma akwai lokacin da ta yi yunƙurin guduwa daga gidan mijinta. Shi kuma wannan tsohon saurayin sai ya bata kuɗin mota don aiwatar da wannan manufar tata ta guduwa, amma babu wani abu da ya faru tsakaninsu. To yanzu malam an saki wannan yarinya, shin ya halarta wannan mutum ya aure ta? Ta wasu abubuwan idan ka ji su ya kamata a rinka kai su gurin manyan malamai ne, amma sai ana kawo mana abubuwa ne wanda suke da wuyan sha'ani, bai kamata mace da take idda mijinta ya suke ta ma an haramta wa mutum wani ya yi magana da ita ta alaƙan soyayya ko ta nema, balle ga kuma tana nan da aurenta ta bugo wa mutum waya, shi kuma sai ya rinka ɗauka suna magana, wai har ta fito su gaisa, sannan kuma wai ba wani abu da ya faru tsakaninsu. Ai duk wani abu kam ya riga ya faru, domin duk wannan abubuwan da kuke haramun ne, to me ake jira kuma dama ya faru? Kuma saboda waiwayanta ƙila shi ne ya sanya ta gama bijirewa har wancan mijin ya sake ta, da a ce tana yin waya baya dagawa to sai ta hakura cewa kai to yanzu in ta je in ta matsa wannan ya sige ta ma to ina za ta koma tunda wancan din ma ya riga ya bijire amma sai mutum ya bude mata kofa yana ta yaudaranta da ƙarya yanzu kuma zai yana tambaya cewa zai neme ta ko ba zai neme ta ba sannan akwai sake daga gurin mazaje masu mata yaushe aka wayi gari mutumin da yayi aure har take iya fita ta je ta gaisa da wani hankalinsa kwance duk da cewa makircin wasu matan yana da yawa za ta iya hada wasu hanyoyi a to idan ta ce ma za ta je anguwa ne na farko dama ya kamata a ce ya san ina ta je kuma ya kamata ya bi diddigen ta je can din ya duba mintunan da za ta yi a hanya idan takzi za ta je dama tukuna ya kamata ba ita kadai za ta tafi ba akwai yaron gidan ko kuma akwai wani abu na muharraminta ko kalinta ko wanta ko kuma shi ɗansa ko wani abu wanda zai ya kamata a hada ta da shi su tafi duk wannan sai ka watsar da shi aka aje sai ta fita ita kadai kuma ta zagga ado in za ta fita duk mutum yana gani kawai ya bata tafi ta gama ado yadda za ta fita ta je ta yi duk abin da za ta yi sannan sai a bata tafi wannan bai dace ba ko kadan mazajen da suka aure mata suna abun nan wani zaka samu wai matarsa tana da wani wanda suke da alaka da shi a jami'a shine mai yi mata kaza mai yi mata kaza kuma su zauna dab da dab ko suna karatu ko suna wani tattaunawa ko suna wasu abubuwa wannan mijinta ko ya sani ko bai sani ba wannan sakin miji shi ya kawo ga wannan ya kamata in matarsa za ta yi karatu tana makaranta ya je ya ga wani irin yanayi take ciki a makaranta ne ya lura da cewa me take a makaranta da zaran ba aji tana gida sannan ya tabbatar cewa eh lalle kammalalliyar mata ce da sauransu duk cewa da ake yi lalle wajibi ne mata su yi karatu in fa ba ta da kamala bai dace a mata ta yi karatu ba domin wajibin da Allah zai tambaye ta ranar tashin alkiyama shine addininta da zamanta ba maganan ko karatu ta yi ta ba a halicce ta don ta zo ta fidda wasu mutane a cikin wahala ba an halicce ta ne don ta bauta wa Allah saboda haka wajibi ne ta san wannan zaka kawai in mutum ba shi da nutsuwa akan matarsa ba za a bata ta fita waje ba ma sai a kame ta kawai a cikin gida dole ta zauna a cikin gida yaushe za ta fita ta je ta zauna tana ta waya tana ta abubuwa duk wannan ba abun nan ba matar mutum idan ta ya aure ta ya kamata yana da control akan wayanta sim din ma sai ta cire wanda aka san shi tana zama amarya sai ta cire sim ha idan Sa'ad ibn Ubada ana kawo amarya sai ce a soke raƙumi a raba don kar wani ya hau bayan raƙumin saboda kishin matarsa ta zauna akan bayan raƙumi to kai kuma sim din da take can kafin a daura aure da kai to yanzu sim din ya zama condemn sai a jefar da shi kai ne kuma zaka jefar ba ita ba sai ka karbi sim din idan ka karbi sim din in ya zama dole kana ganin zaka rinka kiranta to sai ka siyo wani sim daban wataƙila ma wani layi daban ba in da MTN take da shi sai ka koma gulo nata kam yawa in har dole sai ta rike waya saboda a tunaninka sannan kullum zaka iya bibiyan me da me ta sa a ciki sunan waye da waye in wani suna ne ma waye wannan ka bincika saboda asali an dora ma amanan kula da addinin ta da mutuncin ta da sauransu duk wannan sai kai in ba ka wata aje wayan kawai tunda tana gidanka zaka dawo kawai ka same ta to mai amfanin waya in har dole sai da wayan ne to sai canja mata sim sannan a rinka lura waye a ciki kaga nan ba za ta samu daman yin waya ba in ta zama tsohuwar wayan ta wanda ake aje lambobi akan phone to sai ka karbi wannan wayar sai ka bata naka in ka ga dama ko kuma ka bata wani ka so wata waya ka bata shikenan kawai da shi za ta rinka amfani don haka babu sunan kowa akan wannan wayar kuma take kawai ka karba shikenan ba wani wanda zai abu nan dinta wannan zai hana abu nan sannan kuma in dama ta ce dole sai wancan take so ka je ka matsa ka aure to dama ka san zaka iya samun irin wannan abubuwa yawa in mutum ya yarinya tace ga wanda kike so can sai kawai mutum ya ce shi kuma sai ya karfa karfa ya aura ba ya gwada kawai in bai yiwu ba ya iya kokarin sa ba ta karkato zuwa gare shi ba ya halatta kowa ya je ya gwada akwai wanda zaka ga da karin guga yake gwadawa ko ba kudi a jihun sa karin gugan sa zai iya yanka kaza saboda kai bi to da shi yake zuwa wani kuma da tsabar kaza wani kuma da kaza wani kuma da kaza to nan duk za ku iya zubawa amma daga nan da ta ga wancan ta karkata gare shi kai kai ka ga cewa ila ba zai yiwu ba to ka hakura kawai shi yafi kar ka yadda ka auri matar da take ba ta son ka za a samu matsala shine sai ta yi ta waya ko ka canza wata sim din ma wata kila ta haddace lambar sa tana kiran ku sai ta goge shikenan
saboda haka kawai wannan sura ya tsari dole kaga har ta iya rike nan banta da ka to kaga wannan ya kamata a mira hankali ne ya kai makura saboda haka bai kamata mutum ya je ya ce dole sai ya auri wanda ba ta son sa ba Sheikh Aminu Ibrahim gawa anan ba yace in ta ce ba ta son ka ta hutar da kai kaga haka yace yace ta hutar da kai kaga ta hutar da kai ba sai ka sha wahala ba sai ka je gaba wallahu ta'ala alam saboda haka wancan yayi hatsari don da zaran an aure da ita ya kamata ya hakura kar ya kulla alaka da ita yawa an riga an yi auren ta nema mata mai aure Allah subhanahu wataala ce wal muhsanatu minan nisa inna ma malakat aymanukum cikin matan da aka haramta mutum ya nuna soyayya gare su tana daga ciki al muhsanatu minan nisa kenan haka bai halatta ba wallahu ta'ala alam wannan kuma ita tambayar ta ita ce mallan tambaya ta ita ce na bi mutum ne sallar la'asar sai na yi magariba na yi isha amma na yi kokonton wanda na bi sallah da la'asar inna wato har aka yi magariba har aka yi isha bayan isha sai yana ta kokonton kai wanda ya bi sallar nan da la'asar yana ganin ya ne kamar ko sallar yana ganin ko ya ne yana kokonto akan harkar mutumin to shin zai sake sallar la'asar da magariba da ishan ne ko kuma la'asar din kawai zai sake inda tabbas ya bayyana ga mutum cewa sallar wannan mutumin fa ana kokonton karbuwarta duk da cewa mutum ko yayi sallah bayan wani wanda yake kokonto amma bai sani ba har ya riga yayi sallan to kawai zai ci gaba da addu'a ne Allah ya karbi sallah insha Allah ta tayi ta wancan din da ya neman shi shine matsala to idan har haka ta bayyana gare shi bai sani ba yazo ya bi sai kuma ya abu ne yake kokonto wannan sai ya ci addu'a Allah subhanahu wataala ya karbi sallar su amma ko da ta kai ga matsayin an ce ya sake to in zai sake la'asar din ce kawai zai sake ba sai ya sake jero su kamar yadda ake abu nan ba wannan kuma ce Allah shi gabarta mana a baya an yi irin wannan tambaya ta sa wannan rubutun bai abu nan wannan ce ina tambaya mallan kamar misali nan ma dai ni ba dan garin nan bane nazo ina zaune a gidan wani kuma akwai mata a gidan idan za su tafi wato idan za su tafi anguwa kuma akwai mashin a gidan idan za su tafi anguwa sukan ce wane zo ka kai ni anguwa ina jin shi yana a taba ne a gidan ko kuma dai ya ce akwai mashin a gidan to har mata ma in za su je anguwa sai ce wai ya zo ya kai su to zai iya kai su ko kuma bai halatta ba yana so a masa bayani shi kawai irin na gida din nan ne ba ko ne amma ya zama na gida wata gida ko ya ji magana da cewa in mutum yana aiki da mashin ya kamata ya rinka kula kar ya dau mata to shine sai yake tambaya to su wannan a gidan suke amma sukan tambaye shi cewa ya zo ya abun nan yayin ya halatta gaskiya bai dace ba ai ɗaya ne daidai suke da wanda shi ma can yake zagayawa kawai ya game ta a bakin hanya in dai baka da dangantaka da ita ta jini to da kai da wanda ya ganta a bakin hanya ko ya ganta a jeji duk ɗaya kuke sai dai kawai ta san ka ko ka san ta ya kuma fi hatsari wancan mai mashin bata ma san shi ba kai kuma kai a gida kake an san ka an san irin rigar da kake sawa an san yaya kake ta iya bambance ka tsakaninka da mijinta watakila kana da bambanci tsakaninka da mijinta ka dan zarce mijinta ta wasu bangarori a tunaninta kuma kullun tana cewa ka zo ka kai ta anguwa wannan zai iya zama ya haifar da hatsari akwai wanda yace kullun matar gidansu tana cewa ya zo ya kai ta anguwa rannan kawai kullun yana kai ta kuma mijin ma da kansa yake ce to ka kai ta ma abuna wanda ta ce kana so ka kai ta da Allah yau ku je ku dawo yace rannan suna tafiya wajen gamman house din nan kawai sai ta kwanto a jikinsa kuma sai ta rungume shi sai wai duk kai ta anguwa din nan da take cewa ya zo idan ma bai gane ba ne shi ya bata mamaki wannan wallahi waki haka ya faru saboda haka take cewa to ita ga kuma manufofin da take abun nan kaga wannan hatsari ne saboda watakila kullum tana ganin sa a gidan shi yasa haka kaga kawai cewa wai ka zo ka kai ta anguwa wannan ba hujja bane gaskiya yawa muharrami shine wanda don jikinsa ya taba jikin muharramarsa babu wani laifi don ka ayi taka tsantsan da wannan al'amari wallahu ta'ala alam baya ba wani halacci cikin wannan wallahu ta'ala alam. Saboda haka a kula da wa'annan abubuwa, muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kare mu ya kiyaye, wallahu ta'ala alam. Saboda haka zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala. Yau ai kai za ka karatu yanzu okay. Yau an ja lokaci sosai saboda ganin cewa abun nan din ya ja, amma ha yanzu dumbin tambayoyi da takaddu suna nan da yawa gaskiya. Koda daga yau aka ce ba a karbi na yau ba, na iya wanda suke aje a gida da wanda har ga shi yanzu ma wasu saura sun saura, to wai da mun so ne kowanne wanda ya dace da ya karanta a ce an karanta. Insha Allah ta'ala za a yi kokari, ko kuma wataƙila wajen ba da ansa din ana tsawaita bayani, wallahu a'lam. Wani sa'i ne in ba ka yi bayani ba, tsoron kar a je a yanki wani rabin bayani, dama kai din ma rabi ka yi kuma ƙara yankan rabinsa, kaga wannan shi ne matsala, wallahu ta'ala a'lam. Shi yasa in dai har za a karanta tambaya sai an yi bayanin da ya kamata. Muna fatan Allah da ya taimake mu. Za ka za mu ci gaba da karatu yanzu, muna fatan Allah ya samu dace. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Falamma ra'al qamara badiran qala hadha rabbi. Falamma قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.
الله سبحانه وتعالى yana bayani akan annabi Ibrahim alayhi salam da yadda yayi da'awa ya kira mutane da yadda suka yi jayayya da shi bisa suna kan shirka da bautar wani Allah ba Allah ba. A lokacin da aka ce ya kira su zuwa ga bautar Allah kadai, don haka ya biyo mataki na hikima ya ce hadha rabbi falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi, kamar yadda aka yi bayani a jiya cewa ya ga tauraro ya ce wannan shi ne ubangijinsa, shi ne Allahnsa. Lokacin da tauraro ta bata ya ce a shi baya son wanda yake bata. Falamma ra'a al-qamara bazigan, lokacin da ya ga wata ya fito ya fito ya kullo, qala sai ce hadha rabbi, to wannan shine ubangijina. Yanzu wata ya haura tauraro girma da haske, so da kace wannan shine ubangijina. Falamma afala, lokacin da wata ba ya bura ya bace, qala sai ce kai la illam yahdini rabbi, tabbas inde ubangijina bai shiryar da ni zuwa ga hanya madaidaiciya ba, la akunanna minal qaumi dallin, lalle zan zama tabbas daga cikin mutane batattu. Saka sai zaman to yanzu addu'a yake Allah ya shiryar da shi, kuma a gaban su suna ji domin ya ce musu wata shine ubangijin sa. Saka sai wata ya bata sai ce kai lalle in dai ba Allah ya shiryar da ni zuwa ga tafarki madaidaici ba, to zan zama daga cikin mutane batattu. In ba batacce ba, wa zai rike wani abu ya ce shine Allah sa alhari abun yana bacewa ya zama babu shi kwata kwata, babu shi, ba a ganin sa, ba labarin sa. To wannan abu sai su ma jan hankalin su zuwa ga wani abu daban. Falamma ra'a ash-shamsa baziran, lokacin da yaga rana bazigan ta kullo, bazigatan ta kullo gashi nan a fili rana ta fito, qala sai ce hadha rabbi, wannan shine ubangiji na, hadha akbar, yanzu kam na samu wannan shine akbar, ai akbaru min al-qamar wa akbaru min al-kawkab, shine hadha akbar, wannan shine yafi girma akan wa'inda da nace su ne ababen gidina. To wannan sai ya zamanto har yanzu dai yana so ya nuna wa mutane abin da yake tabbatar da cewa yayi ta fadin cewa wannan ubangijinsa ne wannan ubangijinsa don ya tabbatar musu yayi tarayya da su cikin irin abin da suke kai don jawo hankalin su shine tun kafin a aiko shi manzo ma ai rana tana wulga wata kuma yana wulga sannan akwai taurari amma bai taba cewa su ne ubangijinsa ba sai da Allah ya aiko shi Allah ya aiko shi nan danne wa'azi wa'azi mai kama hankali a aikace shine yasa yake ta fadin wa'innan da aka ce hada rabbi hada akbar wannan shine ubangiji na ai wannan ya tuma wa'inda da nace su ne ubangiji na falamma afalat yayin da rana din ma ta bata ya zama ta bata babu ita duhu ya shiga shiru ko ba labari rana ta tafi qala sai ce ya qaumi ya ku mutane ku saurara inni bari'un mimma tushriku ni na barranta daga yau ba ruwa na daga abin da kuke tarayya da shi na tabbatar cewa kai duk waɗannan ba alloli bane ba wanda ya cancanta a ce masa shi Allah ne ba wanda ya cancanta a bauta masa na fahimci cewa ababen da kuke tarayya da Allah da su ba su cancanci a ce an rike su ababen bauta ba don haka daga yau na barranta da su inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa ni daga yau tabbas na fiskantar da fiskata na fiskantu gaba ɗaya rayuwata na me da ita lillazi fatara as-samawati na me da ita ga wanda ya kiri halittan samai wal arda ya kiri halittan kasai hanifan na kama hanya mai kakkiya guda ɗaya ita ce hanyar addinin musulunci wama ana minal mushrikin ni bana cikin mushrikai daga yau ni ba mushriki bane bazan zaki bautar wani Allah ba Allah ba kaman zaka gane cewa duk abin da ya fada a bayan nan ya fada ne don su yi tarayya su gane domin inda kawai tun farko yace inni wajjahtu wajhiya lil ladzi fatara as-samawati wal arda hanifa to ai zan ce a su rike na su rike na sa kuma za su ji abin daban to amma sai yake nuna musu sai zabi karami tukunna yace shine ubangijin sa karami ya bace sai koma sama da shi sai yace shine ubangijin sa shi ma ya bace sai koma wanda ya fi su gaba daya rana duk ta fi su gaba daya da haske da girma da sauransu to tunda duk waɗannan ba ubangiji bane dukan su ba alloli bane to bari a koma yace inni wajjatu wajhiya lil ladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wanda bai kaurace bautan gumaka ko ya kaurace bautan taurari ko wata ko rana ya kamata ya koma abin da yake sama da su ya gwada ya gani don haka yace yanzu tunda daga ƙasa ya faro yana yin sama to yanzu ya koma sama da waɗannan gaba daya kuma sama da zaman innan din gaba daya sai ce ya koma ga wanda ya kiri halittan samai da kasa shine Allah subhanahu wataala da wannan yake nuna cewa ashe rana a sama take wata a sama yake tauraro a sama yake duka wannan abazan da ya rika da farko yace ya rike su dukan su a sama suke sai ce yanzu kuma ya koma ga wanda ya halicci sama ma gaba daya idan tauraro a sama take to ga wanda ya halicci sama ashe sama ta fi tauraro girma sama ta fi wata girma sama ta fi rana girma to ya koma ga wanda ya halicci saman ma gaba daya ashe akwai wanda ya halicci sama ai gare shi ya kamata a koma shine ma'anar maganar sa don haka yace wa ma ana minal mushriki shi ni ba na cikin mushrikai don haka wanda yake son gaskiya ya dawo ga hanya sai aka samu wayansu sai suka ce kai maganar san gaskiya ne wanda ya halicci sama to a koma gare shi ma sai aka samu wasu suka yi imani wasu kuma suka jajirce suka tsaya akan shirkansu suka tsaya suna jayayya da shi shine Allah subhanahu wataala ya faɗa na
wa hajjahu qawmu qala atuhajjunni billahi wa qad hadan wa la aqafu ma tushrikuna bihi illa
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa hajjahu qaumu sai mutanansa suka yi jayayya da shi jayayya mai tsanani shine wa hajjahu qaum wato jayayyan ta yi tsanani shine ake nuna harafin daga kalmar kawai wa hajjahu qaum ka san kawai jayayyan ba kawai suka dan yi jayayya da shi bane alqurani lafazinsa yana iya nuna ma ma'anansa a mafi yawan lokuta saboda mu'jiza ta alqur'ani wanda yake tabbatar da ijazul qur'an dan kana karanta ijazul qur'an zaka ga irin wa'innan abubuwa Allah subhanahu wa ta'ala yace wa hum yasqarihuna fiha yasqarihuna fiha kadan ba a ce wa hum yabkuna fiha ba wa hum yabkuna fiha suna kuka a cikin wutar jahannama a sai Allah bai amfani da wannan magana ba sai ce wa hum yasqarihu yasadun huruful istila harful istila ne ta taun yana daga cikin huruful istila yasqari khu kha yana daga cikin huruful istila kuma da kace Allah ya amfani wa hum yasqari khuna fiya suna matikar kururuwa a cikin wutar jahannama ba wai kuka kawai normal kuka ba a suna matikar kururuwa a cikin wutar jahannama Allah subhanahu wa ta'ala yace famani qurra fi makhmasatin غير متجانف للاسم فمن اضطر في مخمصه بيت فمن اضطر في جوع با جوع ينوا اما تيت فمن اضطر في مخمصه دغتي مغانا وكا سنين با قربا بچ فمن اضطر في مخمصه هذه كلمه با باتي فمن اضطر في جوع با هكا القران يكي نونا كافن كدي فسرها ما تيكي كوي كلمه تا كوسا تفسرها كانت دكا daka wahajjahu qaumu da kansu suka yi jayayya da shi jayayya mai tsanani mutane sun yi jayayya da shi jayayya mai tsanani cikin harkar Allah subhanahu wataala qala sai annabi ibrahim yace atuhajjunni fillahi kaji daga ji ba sai ma mun fassara ba indai ana gane bayani da ake to ba za mu fassara nan atuhajjunni fillahi wa qad hada yanzu kwa yi jayayya irin wannan matukar jayayya ba ku da hankali ne kuke irin wannan matukar jayayya da ni cikin Allah subhanahu wa ta'ala wa qad hadan alhali Allah ya shiryar da ni bayan na san akan shiriya nake amma ku kuna irin wannan jayayya ma'ana in ana jayayya akan ƙarya da gaskiya mai gaskiya ba a so ya ja da baya matukar yana kan gaskiyarsa dole kawai ya rike gaskiya har sai mai ƙarya ya gane cewa gaskiya gaskiya ce ko ya bi in Allah ya shiryar da shi ko ya ki in yana kan batarsa da yake kai Allah ya kiyaye da kake ce yanzu kwa tsaya kuna irin wannan mummunan jayayya da ni alhali wato cikin harkar Allah a ce a cikin ana magana ni ina kare Allah ko kuna kare gubaka kuma ku tsaya kai da fata kuna wannan mummunan jayayya wa qad hadan alhali Allah ya shiryar da ni na san akan shiriya nake wala akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha rabbi shay'a wasu sai suka ringa cewa da guma kan yake abun nan ababen gidin to za ku ga yadda zai kare mutum yazo yana jayayya wai da abun nan kamar misali in aka zabi mutum ko kuma wasu masu rike wanda suke ganin cewa za su iya tarayya wato cikin wato da Allah cikin bautar Allah za su rike wannan abadin Allah ko kuma suna ga zai iya ceton su ko suna ganin cewa zai iya tserar da su ko zai iya kawo musu sauki daga bala'in Allah to idan aka zo ana bayyana cewa wannan abun da suka yi kuskure ne sai a dauka cewa wannan tunda yace zai ja da abun ubangijinmu ko kuma zai ja da wanda muka rika wanda abunan kaza shekarun su kaza a da su ake ina ki wara ka kuma tushrikuna bi ba na tsoron su ko kada wajen fadin gaskiya annabin Allah ya ji tsoro ai duk wanda yake gaskiya baya tsoron wani kuma bayan Allah ko wanda zai ce tuk a mutu ne to yayi tuk din a mutu in gariya in gaskiya ne ha wani wanda zai ce tuk a mutu ko kuma wai gobe da nisa ne shi in dai yake shirka zai kare gobe da nisa ƙarya ne gobe da kusa ne da izinin Allah gobe kusa ce da izinin Allah saboda haka in ka ga gobe mutum bai kai gobe ba Allah ne dauran sa kawai saboda haka yace wala akhafu ma tushrikuna bihi ba na tsoron abin da kuke tarayya da su kuna hada Allah da su wajen bauta ba abin da zai same ni don na faɗi gaskiya akan su illa an yasha rabbi shay'a sai abin da Allah ya so ya same ni abin da Allah ya so shine kawai ke faruwa wasi'a rabbi kulli shay'in ilma kuma Allah subhanahu wataala ya yalwaci komai da ilimin sa ba wani abu wanda yake buya ga Allah subhanahu wataala ya san abin da muke ni da ku ya san waye yake kan gaskiya ya san me kare shi ya san me kare wani Allah subhanahu wataala afala tatazakkaru wai ba za ku tunani ba ba za ku azantu ba za ku gane ba annabi ibrahim yana ga yawa mutanen sa wannan magana suna shirka yana kan tauhidi amma sun tsaya akan abin da suke kai kai da fata sai jayya suke Allah ya ce wa kaifa akhafu
وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.
النبي إبراهيم عليه السلام ألا أنا حكيت بيان سدي ومشركي يتي وكيف أخاف ما أشركت ya yazan ji tsoron abun da kuka yi tarayya da su don ana ta masa barazana ana cewa kai guma kan nan za su kashe ka guma kan nan za su yi kaza fa guma kan nan fa za su yi kaza har babanka ya sassaka gunki zo yana bauta mata kowa yawanci kowa gunki yake bauta wasu kasashe zaka same su banda guma ka ba mu da suke bauta zaka ga kowa yana da gunki ko ka ga mutum a motar sama akwai gunki ko a ɗakin sa akwai gunki suna tsakiyar bautan gumaka haka aka yi a zamanin annabi Ibrahim alayhi salam su kawai su kuma abinda suka fi ƙarfin yi shine bautar gumaka da bautar duwatsu da bautar wani Allah ba Allah ba haka kawai sai mutum ya zabi tauraro ya ci ita ce abin bautarsa wani wata wani rana wani bishiya wani kuma ite kawai da ya sassaka mafi yawa sun fi amfani da bautar gumaka haka Allah aka rinka masa barazana wa'innan gumakan ka zo kace mu kyale su kace fadin wa'innan magana kace cewa kana da Allah ka fadi tsoron su ba ka ji tsoron fishin su ba za su gama da kai ba shine kita wa kaifa akhafu ma ashraktu ya ushe zan ji tsoron yaya za a yi in ji tsoron abu da kuka yi tarayya da su wala takafuna annakum ashraktum billah alhali ku ba ku jin tsoron kun hada Allah da wani Allah ba ku ji tsoron sa ba ni in ji tsoron abu da kuke bauta ko bayan Allah guma kan zan ji tsoro ku da ku ji tsoron Allah ba wanda ya halitta sammai da kasai ya halitta ku tsora ku a doron kasa don ku bauta masa ba ku bijire masa yau shi zan ji tsoron ababen bauta da kuke bautawa koma bayan Allah kuke tarayya da su wajen bautar Allah ku ba ku ji tsoron kuna tarayya wa Allah ba zan ji tsoron wa'inda kuke tarayya da su bayan ba ku ji tsoron kuna tarayya ga Allah ba malam yi nazil bihi alaikum sultana abinda babu wani hujja da aka saukar muku cewa ku bauta wa gumaka duk cikin abinda Allah ya saukar ba a taba samun inda ya ce bauta wa gunki ba to su kuma wannan da ba su saukar da komai ba ba sa iya zubar da ruwan sama ba sa iya ba ku lafiya ba sa iya cutar da ku sannan su in ji tsoron su ku ba ku ji tsoron wanda kuka saba wa Allah subhanahu wataala ba abinda bai taba saukar da wani hujja na dalili akan abinda kuke yi ba فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ذاك وني ne daga cikin bangarori guda biyu ni da na rike Allah subhanahu wataala ko ko ku da kuka rike gumaka fa ayyul fariqain wanne ne ahqqu bil amn yafi tantantan ya samu nitsuwa da zaman lafiya ranar tashin alkiyama in kuntum ta'lamuna in dai daga cikin kun san abin da kuke yi yaushe kuke za a kwatanta wanda ya rike Allah da wanda ya rike gunki yaushe ma za su zama daya ai wanda ya rike gunki ana ganin sa kamar mahaukaci ne ko ma ya zama mahaukaci ko ya zama mahaukaci to yaushe za a hada wanda suka rike Allah da wanda suka rike gumaka a ce sun zama daya ba za su taba zama daya ba Allah ya ce allazina amanu
allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum
Allah subhanahu wataala yace kamar yadda annabi Ibrahim alayhi salam yake bayyana musu in ma baku sani ba to allazina amanu wadanda suka yi imani walan yalbisu imanuhum bi zulmi basu gaure imanin su da shirka ba bi zulmin shine bi shirkin basu gaure imanin su da shirka ba ulaika lahumul amn wadannan su ne suke da aminci suke da amnu wahum muhtadun kuma su ne ababen shiryatarwa zuwa ga shiga aljanna saboda haka wanda suka rike Allah bayan sun yi imani ba su gaure imanin su da shirka ba lokacin da wannan aya ta sauko sahabbai sun dauka cewa fassaranta walam yalbisu imanuhum bi zulmin shine sabo da ake yi saka suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah mun halaka ashe ba mai tsira ba mai shiga aljanna ayyuna lam yuzlim nafsuhu waye a cikin wanda bai zalunci kansa ba gashi Allah ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun ya zamu yi mutsira ga manzon Allah ashe ba mai tsira ai kowa a cikin yayi laifi kuma kowa yana laifi yana kulakulai dare da rana. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a ba haka ake nufi, ba kulakulai ake nufi ba nan. Zulm ana ana nufin shirk, ba ku ji Allah subhanahu wataala ya ce inna shirka la zulmun azim ba, kamar yadda annabi Luqman ko kuma Luqman ya gaya wa ɗansa cewa inna shirka la zulmun azim. To anan zulm yana nufin shirk kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara, Allah ya faɗi ma'anarsa a can. Daka alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn, su suke da security ranar tashin alkiyama, su suke da zaman lafiya da nitsuwa da kwanciyar hankali. Wa hum muhtaduna, su ne ababen shiryatarwa zuwa ga tafiya aljanna. Daka nabi Ibrahim ya bayyana musu wannan. Na'am.
Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.
Wannan sunayen annabawa guda 18 Allah subhanahu wataala ya lissafa su anan. Shin ake cewa fi tilka hujjatuna minhum thamaniyatun min ba'di ashrin wa yabqa minhum sab'u Idris, Hudun, Shu'aibun, Salihun wa kadha Zulkiflu Adam wa bil Muhtari kad kutim. Saboda annabawa da aka ambata a cikin Al-Qur'ani sune 25. 18 ga sunan a jere. Saura bakwai din su ne Idris, Hudun, Shu'aibun, Salihun wa kaza Zulkiflu Adam wa bil Muhtari kad kutim. In ka dauko wannan bakwai din su a wasu gurare aka ambace su, kana jona su da wa'innan 18 din sun zama 25. Su ne annabawa manzanni wadda Allah subhanahu wataala ya ambace su cikin Al-Qur'ani. Kawai idan kana so ka san su, in ka zo suratul an'am kana haddace wa'innan ayoyin, ko in haddaka ta iso shikenan kawai.
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم هل زوى عند أي كرنت زوى نن وكلا فضلنا على العالمين قوم شاتكس النبا أقولي سنن سي الله سبحانه وتعالى يتمغنا أكنسو don a nuna wa mutane girman al'amarin tauhidi da kadaita Allah da kuma munin shirka da kuma mummunar makoma da shirka take sawa. Allah subhanahu wa ta'ala in ya kai mu gobe muna raye za mu ci gaba daga wa'inna ayoyi din insha Allah ta'ala. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya ba mu ikon aiki da abin da muke fada muke karantawa ko muke saurari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wancan wanda ya ce a yi nasiha ga gaskiya yaran mutane wanda za ka ga suna bazgan dukiyar wanda ya amince da su ya ba su ko a wajen kasuwanci ko sana'a ko sai ga ko su ma sun bude wani shago suna yi alhali ba da dukiyar su ta haƙiƙani ba suna hada da dukiyar wancan ubangidan nasu suna diba suna so su gina kansu ko suna gaggawa wannan haramun bai dace ba mutum amini wanda aka amince da shi musulmi na kwarai ya rinka yin wannan musulmi na kwarai ba zai yi wannan aiki ba mutane a ji tsoron Allah za a je gaban Allah za a tsaya duk dukiyoyin nan kowane kogo sai mutum ya gwammace a duniyan nan bai ganshi ba ma balle ma ya dauka duk wani kogo na haramun in dai haramun ne sai mutum ya gwammace bai ganshi ba domin abubuwa muhimmai da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan adam ba zai gushe yana tsaye a gaban Allah ba sai an yi masa hisabi a kansu akwai dukiya duk kwabon da mutum ya shigo da shi ko ya shigo gurinsa ko ya amfani da shi sai an tambaye shi yaya ya samu kuma sai an tambaye shi yaya ya kashe to da haka mutum ya ji tsoron Allah randa ba za a iya amsa wannan abun ba duk abin da ake tunawa a duniyan nan gaskiya bai kai komai ba to da haka ji tsoron Allah sannan masu gada yawanci dai yanzu kan mutane suna turo a rinka abunan yawanci jawo hankalin gwamnati abu ne mai wuya amma dai falilahi alhamdu annabi sallallahu alaihi wasallam yawanci shugabanni in za a musu nasiha an fi so a yi musu daga su sai mai nasihar kawai amma anan yawanci da ke mutane suna ta kawo kar mu ce ya dau dama na cewa a'a irin wayannan abubuwan a'a duk da cewa alhamdulillah ana dan isar musu ta hanyar dai da ake ga kaman insha Allah ta'ala ya dace yawanci dai a yawaita addu'an Allah subhanahu wataala ya shiryar da su ya ba su ikon yin adalci idan ana irin addu'an alkhairi na Allah ya ba su ikon yin adalci insha Allah ta'ala kuma duk inda suke da matsaloli muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa talakawan su abunan su shugabanni din su gano guraren da talakawan su suke da matsaloli kuma muna fatan shugabannin su mana kyakkyawan zato cewa ana ta irin wa'ina abubuwa din ne a babin tunatar da su cewa in mutum ya so in Allah ya so shugaba da alkhairi to yakan sa masa waɗanda za su rinka tunatar da shi idan ya manta hatta su wa'inda suke turo takardi ko su ce a jawo hankalin gwamnati ko su faɗi abunan to duk yawanci wannan gaskiya ba ƙaramin ni'ima ba ce musamman shugabanni din su gode wa Allah da Allah ya ba su irin wa'innan talakawa din waɗanda suke so a jawo hankalin su shugabanni wato mana cikin ruwan sanyi kuma a gurin karatu alqur'ani a gurin ko a cikin masallaci wato wannan ba karamin girmamawa ne ga shugabanni din ba daga shugabannin su ji wannan girmamawa din ko su gode wa Allah da ya ba su talakawa masu ladabi da biyayya irin wannan yawanci a duk kasashen duniya da sauran kasashen da ake ganin cewa ko sun ci gaba ko makamantan su wani sa'i idan abu ya faru to akan yi gore ne a zagaya wanda shi yafi kawo tashin tashina da kuma zubar da jinin da ba a ankara ba an zubar da shi sannan kuma shi yafi kawo yawancin rikita al'amari hatta shugabannin su fada cikin dimuwa da rashin wato samun kwanciyar hankali to amma sai ya zama wa'innan sukan ce ne a jawo hankali ta hanyar nasiha da sauransu muna fatan Allah ya sa su gane duk wanda suke bukatan a yi musu wani abu Allah ya sa hukuma din ta gane kuma Allah ya sa ta yi musu muna roƙon Allah wanda suke cikin halin gagari kai suke son hukuma ta lura da wannan abun muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa ta lura wanda suke cikin ko menene ko kuma wanda suke bukatan wasu haƙoƙin su a gurin gwamnati su ma suka turo muna fatan duk irin wayna abubuwa din Allah ya sa hukuma ta lura kuma ta gane cewa lalle wa'innan talakawa suna biyayya gare ta sannan kuma suna girmama ta ta hanyar ba su yi mata bore ba sai dai kawai addu'a suke da kuma cewa a yi addu'a da kuma a jawo hankali muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa su waiwaya su kalli irin wa'innan abubuwa su kuma ƙara tunani da kuma ƙara adalci akan irin wanda suke yi su kuma ƙara tausayi akan irin tausayin da suke yi muna fatan Allah ya taimake mu dukkan wa'inda suka turo suke bukatan bayin Allah su tsaya su da addu'o'i wanda duk suke cikin rashin lafiya Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya wanda duk yake da wani ciwo da yake damun sa har ya ambato yake bukatan bayin Allah su tsaya shi da addu'a ya Allah muna roƙonka ka ba shi lafiya waɗanda ma ba su turo ba duk wanda suke da rashin lafiya ko kuma mummunan rashin lafiya ko wani rashin lafiya kai komin karancin sa ya Allah muna roƙonka Allah ka ba su lafiya اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما duk wanda yake cikin halin gagari kai kuma na dawainiyar rayuwa ko matsala ko wani abu ko basu suka ya Allah sai ka san waɗanda suke cikin irin wannan yanayi ya Allah ka fitar da su daga wannan yanayi Allah ka kawo sauki ga masu basu suka Allah ka basu ikon biya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar waɗanda su kuma bukata suke da su suke son su samu biyan bukata din Allah ya ba su wannan abun da suke so ya Allah dukan mu kowa ka san abun da yake so ya Allah ka ba mu duk abun da muke so ka sanya alkhairi a cikin sa Allah ka sanya alkhairi cikin abun da muke so abun da zai zama sharri gare mu kuma ya Allah ka nisanta mu da shi ka canja mana da mafi alkhairi اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم عاتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم عاتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأجدادنا من النار اللهم اجمعنا وإياهم في جنة الفردوس وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.